Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Daral FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana, haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Ko kuma sashin hausa.com. Masaro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sauraci daga birnin Washington DC tare da Safina Tsada Sodange muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu, albarkacin wannan watan Ramadana, za ku ji muhimmancin zaman lafiya a cikin al'umma. Daga nan kuma zan bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyin ku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan, sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a barkanmu da wuni, da fatan an sha ruwa lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Juma'a cewa taron kolin nan da aka shirya yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda shi Trump ɗin ya soke, za ta yiwu a gudanar da shi kamar yadda aka tsara tun asali. Jim kaɗan kafin ya bar fadarsa ta White House don halartar bikin saukar karatun kuratun soja a kwalejin horon sojan ruwa ta Amurka, Trump ya ce za a jira a gani tukunna, har ma ya ƙara da cewa za ta yiwu ma a iya yin taron ran 12 ga watan Yuni kamar yadda aka shirya tun farko. Shugaban na Amurka ya ce su da jami'an Koriya ta Arewa suna ci gaba da tattaunawa dangane da ƙoƙarin farfaɗo da maganar taron, tunda kamar yadda ya ce suna so a yi taron, mu ma muna so a yi, za mu ga abin da zai faru. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya soki lamirin hukuncin da masu bincike na ƙasa da ƙasa suka yanke dangane da binciken da suka gudanar a kan faɗowar jirgin saman fasinjan ƙasar Malaysia mai lamba MH17, inda suka cimma matsayar cewa rundunar sojan Rasha ce ta samar da makami mai linzamin da aka yi amfani da shi wajen kakkaɓo jirgin zuwa ƙasa, har ya hallaka dukkan mutane 298 da ke cikinsa. A lokacin da aka nemi jin ta bakinsa a kan rahoton masu bincike a yayin da yake ganawa da manema labarai tare da bakonsa shugaban Faransa Emmanuel Macron a birnin St. Petersburg, shugaban Rasha ɗin ya ce, ko da yake aiki ya yi min yawa, ban karanta rahoton ba, kuma ban san abin da ya kunsa ba. Ina iya faɗa kai tsaye cewa ba gaskiya ba ne abin da suka faɗa. Haka kuma shugaba Putin ya yi korafi cewa ba a tuntuɓi Rasha a lokacin da ake binciken ba, duk da cewa an gayyato jami'an Ukraine an ba su damar tofa yawu a cikin lamarin. Martanin na Putin da yana zuwa ne bayan da jami'an ƙasashe 6 da suka gudanar da binciken suka cimma matsayar cewa wata rundunar sojan Rasha ce ta samar da rokan nan da ake kira Buk da aka yi amfani da shi wajen harbo jirgin zuwa ƙasa. Gwamnatin ƙasar Pakistan ta ƙaryata zargin da ake yi na cewa jakadun Amurka da ke ƙasar suna fuskantar musgunawa, yayin da dangantakar ƙasashen biyu abokanan juna wajen yaƙi da ta'addanci ke ci gaba da lalacewa. Sakataren harkokin ƙasar wajen Amurka Mike Pompeo ne ya tado maganar a ranar Laraba akan yadda ake wulakanta jakadun Amurka da ke aiki a Pakistan a yayin wani zama da Majalisar Dattawan Amurka ta yi. Pompeo ya ce, ana wulakanta ma'aikatanmu na ma'aikatar harkokin waje da waɗanda suke aiki a ma'aikatun jakadanjin ƙasashe da sauran ma'aikatun majalisa. Duk gwamnatin Pakistan ba ta mutunta su. To amma da aka yi mishi tambaya game da zargin da Pompeo ya yi a lokacin ganawarsa ta mako-mako da 'yan jaridu, kakakin ma'aikatar harkokin ƙasar wajen Pakistani Muhammad Faisal ya ce bai yarda da hakan ba. Ya ce ma'aikatar harkokin ƙasashen waje ba ta samu wani korafi ba daga ɓangaren Amurka bayan da aka kafa wani kwamitin magance matsalar ta wulakanta jakadun Amurka a Pakistan. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Wasu mutane biyu da ke ɗauke da cutar Ebola sun gudu daga asibitin da aka killace su a ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo don halartar wani taron addu'a. Ana fargabar cewa mai yiwuwa sun harbi akalla mutane 50 da suka yi cuɗanya da su a wurin taron. Wannan ya nuna ƙarancin rashin wayar da jama'a kai akan cutar, akan yadda cutar ke yaɗuwa. A saboda haka, gwamnati da sauran 'yan agaji suna ƙara ƙaimi wajen wayar da al'umma kai don magance ɓarkewar cutar Ebola, wacce zuwa jiya Alhamis ta kama mutane 52 har sun fara zazzabi. Daga cikin 52 an tabbatar da 31 sun kamu da Ebola, 13 kuma zato ake yi, yayin da 8 kuma ake cewa za ta iya yiwuwa su ma din sun kamu, amma ba tabbaci. A halin yanzu kuma hukumar lafiya ta kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ta rage kididdigar mutanen da cutar ta hallaka daga 27 zuwa 22, ko da yake kuma ana tunani mace-macen zai karu.
Safiyan ta da Saudangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ga kuma wata nasiha kan muhimmancin zaman lafiya.
Sunana Muhammad Musa, ana min inkiya da mai takobi. Eto alhamdulillahi, zaman lafiya a nan a ƙasar mu ta Najeriya, ba ma a ƙasar mu, a duk inda musulmi suke su zama masu neman su zauna lafiya da junansu. Domin mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita fitina bacci take, kuma Allah ya la'anci duk wanda zai tada ita. Kuma mu sani duk abin da zaman lafiya bai baka ba, rahin zaman lafiya ba zai baka ba. A matsayin mu wanda muka tashi da tarbiyya mai kyau, mun san tun muna yara idan mutum ya tashi zai yi wani abu wanda zai tada hankali na fada, manya za su jawo ka su nuna maka kai bari bari kar kai haka bai dace ba. So kaga anan mun tashi da tarbiyya ta sanin cewa wato tashin hankali ba alkhairi bane, zaman lafiya shine yafi zama alkhairi. Don haka anan ina amfani da wannan dama da na samu a wannan gidan rediyo naku mai albarka, ina kiran yan uwanmu musulmi a duk inda suka tsinci kansu su zama masu san a zauna lafiya, su zama masu san a kare mutuncin juna. Kada ka zama wanda da ka zo ka tara ana rigima, an ce ai da wani ake rigima da ka zo ka sa duka. A'a, ka tsaya ka shaurara ka ji menene abin da ya hada, sai ka zama abin da alqur'ani ya datar da kai wa sulhul khair, ma'ana ka zama mai sulhu domin yi sulhu alkhairi ne tsakanin juna da juna. So wannan shine kira na ga yan uwanmu musulmi. Allah ya sa inda muka fara wannan wa azumi na watan Ramadana, Allah ya sa mu gama shi lafiya, albarkar da take cikin sa Allah ya sada mu da ita. Ba tantana da mun san ma babu wani abu wanda na abin ki, domin shaydanu ma Allah ya ce an riga an daddaure su, ba su da iko a kan mu su samu mu yi wasu abubuwan wanda bai dace ba. Allah ya ba mu ikon yin ibada, Allah ya karɓi ibadunmu.
To amin, Allah kuma ya ba mu ikon amfani da shi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun sami kira daga Katsina. Salamu alaikum.
Ani alaikum salam, barka da yini.
Yauwa, barka ka dai, wake magana daga Katsina.
Kina magana da shugaba Iliya mai kanti da shayi a garin Daura ta Nigeria.
To shugaba, me ke tafi da kai?
Abin da yake tafi da ni, fatan alkhairi zuwa ga musulman duniya da fatan an sha ruwa lafiya. Kuma ta haka ina kira ga shugaban kasa Alhaji Muhammadu Yusuf da makarabar shi na nan jihar Damagaran, da fatan za a gyara wannan hanyar Tingas.
To
wanda ta tashi daga nan Tinkin zuwa Tingas, don wallahi ana samun matsala sosai, wasu suna faɗuwa a lokacin damunan nan ma, wallahi sai dai a bugo na kai a raka zuwa Tingas, babu hanya.
To
da fatan wanda na kira nan ga gare su, Allah sa sun ji kuma su gyara.
Amin. To Allah Ubangiji ya sa sun ji, mun gode shugaba. To ga kira kuma ya shigo mana ne daga jihar Kwara. Assalamu alaikum.
Anya alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba, Jina Sokoton Najeriya, mai blouse kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To mai blouse,
ana kira musamman ma ga musulmin duniya, to ya kamata ga wannan wata da muke ciki ne alfarma, to mu dage da ibada da karanta nati a karatun alqur'ani da kuma nati dili da yawan sarƙoƙi da kuma taimakawa masu marasa ƙarfi. haka kuma mu ci gaba da wa kasan mu addu'a da sauran kasashen mu na Afirka. Allah ya kawo mana zaman lafiya, kuma mu yi addu'a wannan da mana Allah ya sa mu albarka ke ga gare mu.
Amin amin.
Wannan kinyar ayyana na gode biyo.
To mun gode kwarai mai Bulawus. Bari mu koma jihar Lagos. Assalamu alaikum.
Amu alaikum assalam.
Wa ke magana daga Lagos?
Kina magana da Musa Ibrahim ne.
To muna jin ka.
Yawa, ina ta yan uwana musulmi murna bude baki da suka yi na wannan watan azumin Ramadan, kuma ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da Allah da ya dajirce game da waɗannan makiya waɗanda suke wa Najeriya zagon ƙasa. Da Allah a duba al'amuran da ke tafiya game da kuma harkokin tsaro da suke tafiya a wasu yankunan, especially a Kaduna da sauran jihohin arewaci da maso gabasin Najeriya. Da fatan an sha ruwa lafiya.
To mun gode, bari mu koma jihar Bauchi. Assalamu alaikum. To Sama'ila Esfawa, me ke tafi da kai?
Alhamdulillah, ina murna ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya duba wata al'umma wata lamari ta faso a kan hukumar soji na Najeriya da hukumar ƴan sanda.
To
mu dai gaskiya a jihar Bauchi tsakanin da Allah an caɗebi sojoji da ƴan sanda yaranmu, a taƙalla ina tabbatar miki da cewa duk mutumin da zai nemi soja kuɗin sanda ya kashe abin da ya kai 150,000. Kuma mun san shugaba Muhammadu Buhari ne yake da cin hanci da shawani. Gaskiya a duba wannan abu da idon rahama, a yi bincike gaskiya, ya sa kwamiti su bincika masa gaskiya wannan al'amari. Da fatan za ku tashi lafiya ne magana Sama'ila Esfawa.
To mun gode kwarai Sama'ila Esfawa da bayyana ra'ayi. Har yanzu dai muna jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Sunana Ayuba Garba, imam daga katin madaki a jihar Bauchi.
To Mala Ayuba, me ke tafi da kai?
To yau ra'ayina, ina kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimake mu ta gina mana Federal College of Education, wato na karamar hukumar Ganjuwa kenan, a headquarters garin katin madaki. Gina wannan makaranta na Federal College of Education hakika zai taimaka mana saboda dimbin dalibai da muke da su wanda suka gama secondary school. To muna roƙon gwamnatin tarayya ta taimaka ta gina mana wannan a headquarters karamar hukumar Ganjuwa katin madaki. Nagode Ayuba Garba imam, ku tashi lafiya.
To mun gode Mallam Ayuba, bari mu koma kuma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, jiya hafta, barka da yamma.
Yawwa Murtala, barka ka dai.
Madalla sunana Murtala, ina kiran ku da garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To me ke tafi da kai?
To ra'ayina zai wuce maudu'in da kuka bada jiya ba, duba da kuka ce ya abin ke ga tsakanin maganan Obasanjo da shine girma shugaban kasa. To ai magana ɗaya ne kawai, ya kamata fa EFCC a ce sun yi kokari sun gayyato shi, ba maganan hayaniya ko faɗa ba ne, a gayyato shi, bayani zai zo yi Obasanjo nan.
To
irin su ciwa ɗan Juma, kuma mu gaban muna kamar sai ƴan sisi ma suna shakkan gayyato mutane ne, amma ya shawo fa ni ko ni a ban washe gari zan gayyato su, ina gaya miki su bayani.
To
maganan kotu ne sati ɗaya ne zuwa sai kotu su bayani, shi kenan fa.
To mun gode Murtala.
Ku tashi lafiya.
To mun gode kwarai, bari mu koma jihar Taraba. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To kamar sai ka ɗan rage muryar rediyon ka, dan yana shigo mana cikin nan.
Okay, to bari in isa daga sani.
Yawwa, to wake magana daga Taraba?
Suleiman ne ke magana daga Taraba.
To muna jin ka.
Alhamdulillah, ina fatan alheri ga ƴan uwa musulmai da suka sha ruwa, kuma da kuke kokarin shan ruwan ku, Allah ya tabbatar da alheri.
Amin.
Sannan kuma shi ni magana.
To kamar layin nashi ya katse, bari mu koma jihar Kano. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Malama Hafsat, barka da yamma.
Yawwa, barka ka dai, wake
mun. Sunana Alhaji Musa Garo.
Alhaji Musa Garo.
Da kasuwar kawo Kaduna Najeriya, amma da kanan dabo.
To masha Allahu, me ke tafi da kai yau?
To alhamdulillah, ni dai ina roƙo ga gwamnatin jihar Kaduna da don san Allah, don san Annabi, ɗan ƙato da gora da ta soke ta dawo bare da su, domin irin abubuwan da yake faruwa na yankan mutane da sare-saren mutane ya riga ya dawo Kaduna. Don haka irin wannan abubuwan da gwamnati ta yi soke wannan ƴan ƙato da gora, gaskiya ba a yi wa mutanen Kaduna adalci ba. Don haka muna kira ga gwamnati, ya kamata amsa roƙonmu. Kuma da ƙarshe, ina yin gaisuwa ga jinjina da shugaban karamar hukumar Dankuwa Sagu, Ahmad Suleiman Shahabi Shindi, abubuwan da ke na alkhairi ga al'umma, Allah ya saka da alkhairi, a tashi lafiya.
Amin amin. To mun gode Alhaji Musa Garo, bari kuma mu koma jihar Lagos. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, Muhammad Tijani ne.
To Malam Muhammad, me ke tafe da kai?
Eh, abun da yake tafe da ni wato wasu mutane ne wato suke so su fata gwamnatin nan. Su sun yi sun kasa, amma wani ya zo yana so ya jara, amma sun zo suna latar da gwamnati wani.
To
da su akwai Allah.
To
eh, Allah ya taimake Najeriya.
Amin.
Allah ya ba mu zaman lafiya.
To mun gode kwarai kwarai, bari mu koma jihar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Tsaka ga jama'ar Amurka, sunan banda ne mun kira daga Ushishi, jihar Niger ke tarayyar Najeriya.
To Malam Bala, menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina ne, ina cewa ga gwamnatin jihar Niger ne, su ba ban audi. Ina cewa gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello. Ina alƙawarin da ya muna na mutanen Ushishi na kallon tarki, har yanzu mun ji shi kuma shi ka dusa. Ya yi mana alkawarin zai gyara mana secondary school, har yau ba babu shi babu labari. Turin da ya zo Ushishi ya saka wancan yinka, har yau mu ga kowa ba mu ji labarin kuma komai ba. Koko da shi ne ake sa zuwa mana tattaccen kimiyya, sai mu muna na mun gyara kuɗa mu mu aje, wanda bai mana aikin komai ba ba za ki kasa ba. Insha Allah tun kina kuma mu kada na kuɗa ba. Ka mun alkawarin wutar na kirki, har yau ga mu na cikin duhu. Kullum a ce yau ko za ce yau babu aikin da ake a jihar Niger, saboda haka da fatan za ku tashi wariya.
To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi, bari kuma mu koma jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Amu alaikum salam.
Wa ke magana daga Bauchi?
Kuna magana da Sale Garan Tela Kashege daga Azare jihar Bauchi.
To Malam Sale, me ke tafe da kai?
Abun da yake tafe da ni abubuwan ne da suke shi mana tuwo a goriya, saboda wasu ba yin masu raguma da suke zuwa suna cinye mana dukkan wani tsire da suke fitowa. Hatta ƙananan mainoni da muke dogara da su yanzu da yake babu dazuka. Duk sun cinye kowane maina, ƙarama dai sun kashe ta. Har ɓari ɓawon suke yi wannan raguman. Shi ne muke kira da hukumomin da suke kula da abin da Allah su taimaka mana mu talakawa. Sabida hatta ganyen yaɗiya da wasu tsire da ake cewa da yi wannan sai dai tarihi, ko da magani yanzu da yi ba za ka same shi a gonakinmu ba.
To Allah ya.
Sabida haka muke kira ga yawwa hukumar hana kurarowar hamada ta taimaka mana, ta kare mana, ta hana mana wannan masu raguma da suke shigowa daga wasu ƙasashe suna zuwa suna cinye mana dukkan wani tsire, karamar bishiya dai gaba ɗaya an kashe ta.
To mun gode kwarai, Allah kuma ya sa waɗanda ka faɗa domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki akan haka. Bari mu koma jihar Niger. Wa alaikum salam, wa ke magana daga Niger?
Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Jamba.
To Malam Ibrahim, me ke tafi da kai?
To ni abin da ke tafi da ni game da ainihin hamada da ake magana, babu abin da ya ja mana hamada a musamman mu nan Najeriya, kamar sare bishiyoyi haka da ake yi tun ainihin kashe daji da muke yi. To nan ake kona daji ba wasu tunanin da zancen a ce in an kashe kamar guda goma dasa uku ko hudu. To duk shi kawo mana wannan matsala take faruwa a ainihin ƙasashenmu. To don Allah duk wanda Allah hukunce ke da gona ya kokari ya rika dasa itace haka a gona kansa, to insha Allah za a samu sauƙin al'amari.
To mun gode kwarai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke magana daga Bauchi?
Sunana Yahaya mai gyara-gyara bayan primary da Rabu.
To Malam Yahaya, menene ra'ayinka?
Ra'ayi na gaskiya, musulmi suke gaba da addu'o'i tunda wannan watan da muke ciki wata ne mai albarka, kuma Allah ya karɓi, ina karɓan addu'o'in musulmi. Saboda abubuwan da muke ciki na tashe-tashen hankula, Allah ubangiji ya kawo mana sauƙi wannan abu.
Amin.
Ra'ayina kenan, ubangiji Allah ya sa ku tashi lafiya.
Amin amin. To mun gode, bari mu koma kuma jihar Kano. Assalamu alaikum.
Kina tare da Aliyu Umar Abdullahi daga Kano, tarayyar Najeriya.
To muna jin ka.
Ina yi mai girma shugaban kasa da mai girma gwamnan jihar Kano da injiniya Sadaji Musa Fanko, su fatan alheri da fatan san sha Allah lafiya.
To mun gode kwarai da kira da aka yi. Bari mu koma jihar Yobe, ga kira nan ya shigo. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, ya aiki ya lamura ya
azumi. Lafiya kalau, alhamdulillah. Wa ke magana daga Yobe?
Garba Haruna ne, Sula daga karamar hukuma ajin da jihar Kano mazaunan da Mato.
To muna jin ka, wace gudunmawa kake da ita?
Eh, ni gudunmawa ta nan shine ina roƙon jam'iyyar APC ta ƙasa. Dan Allah ta kula da kan cewa waɗanda za su rika daddawowa ɗinnan suna dawowa da zai nan su rika kula, akwai munafukai da yawa suna dawowa.
To.
Yawwa, ta rika kula tana gyarawa. Allah ya taimaki shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan ayyukansa na alkhairi.
Amin.
da fatan kuna nan lafiya. Nagode.
To mu ma mun gode da bayyana ra'ayi. Da fatan kowane lokaci za a ci gaba da kiran mu ana bayyana muna ra'ayi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:20 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gasar Eligwa na kasar Jamhuriyar Kamaru makonni 20 kenan da kulub-kulub din kasar guda 18 suke fafatawa akan farkon allon. Kulub din Cotton ta birnin Garwace take da matsayi na farko da maki 41, sai kuma kulub din UMS ita kuma take da matsayi na biyu da maki 33, kana kulub din Yosa ita ce ta uku da maki 32. Waɗanda tarayyuwar su yake dishewa a fagen takale dan kasar Jamhuriyar Kamaru ta 16 ita ce kulub din Eagle Royal da maki 19, sai kuma kulub din Yafo take da matsayi na 17 da maki 19, ita ma kana kulub din Colombe take da matsayi na 18 da maki 17. Zamu hango hukumar tseren keke na kasar Jamhuriyar Kamaru, wanda yau din nan za a fara gudanar da tseren keken na zagaye kasar ta Jamhuriyar Kamaru karo na 15 kenan a kasar. Sai kuma matsalar da yake faruwa a hukumar kwallon kafa ta kasar Kamaru Pikafoot, wanda yanzu haka ake ta dauki ba dadi tsakanin usoshi masu tafiyar da hukumar, amma coach Umaru ya fede mana biri har wutsiya.
Mishanin zancen federation din kasa na Kamaru abun yana da bada mamaki da gaske, domin idan ka duba ka gani yau akalla an samu wajen shekara na uku kenan yake tafiya ana nema wai a gyara sha'anin da yake tafiya a federation. Idan kana tuna baya can babban professor shine owner ya zo aka bashi yancin cewa ya gyara federation din Kamaru, ya zo ya dauki shekara 2 da wata 2 ya ba wa kansa salar wato miliyan 4 ake biyan sa a wata da ya fasa ya ga jini san da ya shekara 2 da wata 2. A kuma abun da aka ce ya gyara text ne wanda yake duk text Fecafood bai kai 90 ba, to amma tabawa za a yi da kotu wanda za a gyara wanda ya gyara bai fi 13 ba a cikin 90, amma ya samu shekara. Aka zo ana ta tafiya aka yi zabe Tombe Aroko ya wuce, ya zo ya tafiyar da sha'anin federation har muka je muka dauki kofi a Gabon. Da aka dawo daga baya sai aka ce ai Tombe bai cancanta ya zama president ba, domin da akwai wani ka'idan da ba a bi ba, saboda sai a kuma sabon zabe. Aka fasa komai aka dawo kamanda. Wannan shi ma shi metre ne, metre Happy shi ma ya zo yanzu. Da ya zo ya ce shi wata 6 zai yi, da ya zo da ya wata 6 da ya fasa da ya ga jini yanzu an ƙara masa kuma wata 6. Test ɗin da owner ya yi wai shi ma zai taɓa, ana nan ana ta yi. To abinda mu muke tunawa muka ce duk wani abin da su ike yana so ya jawo kaci ne, saboda shi ne zai ja ragaman federation ɗin Kamaru zaman da za a hada kofin da za a yi a Kamaru na 2019.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Venezuela mai arzikin man fetur da dadewa ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen yankin Latin na Amurka mai dimbin arziki a wancan lokacin da Venezuela ta fuskanci rashin isasshen ma'aikata. Dubban mutane sukan ƙetaro daga makwabtan ƙasashen domin su shiga ƙasar su nemi aiki. Amma a yanzu abin ya canja, Venezuela ke kamun ƙafa a wurin makwabtanta. Venezuela ta kasance cikin rikicin siyasa da tattalin arziki sanadiyar sakacin gwamnatin Nicolas Maduro, inda ake fama da rashin abinci, rashin magunguna, ba ayyukan yi, kuma ba alamun rahusa a makomar kasar. Abin da yake sa dubban 'yan kasar Venezuela suke arcewa daga kasarsu, da yawansu suna guduwa zuwa Colombia ne. A kowace rana kimanin mutane 35,000 ke tsallakawa gadar Simon Bolivar zuwa garin Cucuta da ke makwabtaka da su. wanda kuma ke da tazarar kilomitoci kalilan a arewacin kasar, inda rabin cikin su suke sayan abinci da magunguna a wajen. Suna kuma kai ziyara ga dangin su da gudanar da kasuwanci sannan su dawo gida. Waɗansu su kuma suna ci gaba da tafiya zuwa Argentina da Peru, amma a kowace rana mutane 5,000 suke zaman su a nan Kukuta. Kuma idan sun iso kusan dukkan su suna da buƙatar abinci da kulawar lafiyar su. Yanzu an fi shekaru 2 tun daga lokacin da aka soma samun irin wannan ƙwararren mutanen Venezuela da ke ƙoƙarin arcewa don gujewa masifar talauci. Mutane daga gwamnatin Kukuta suna iyakar ƙoƙarin su, amma abin ya masu yawa. Ga ƙarancin kuɗi da suke fama da shi, saboda haka ne shugaban ƙasar Colombia ya yi kira ga ƙasashen duniya domin neman taimako, kuma Amurka ta ansa. Ranar 8 ga watan Mayu, gwamnatin Amurka ta bayyana cewa shirinta na bada ƙarin kuɗaɗen dala Amurka miliyan 18,500 domin tallafawa 'yan ƙasar Venezuela waɗanda suka rasa mahallinsu da suke ƙasar Colombia a yanzu. Bisa ga amincewar majalisa, wannan kuɗin za a ɓatar da shi ne a kan shirin ciyar da yara 'yan makaranta da sauran mutane da waɗannan gudun hijiran jama'a ta fi shafuwa, da samar da wuraren tafi da gidanka na kiwon lafiya ga rukunin mutanen da ba a cika kula da su a can ba, da shirya hanyoyin yi wa mutane rijista a yankunan iyaka. Don haka zai taimaka wa gwamnatin Venezuela gane bakin zare kan mutanen ƙasar masu neman agaji. Wannan sabon kuɗin ƙari ne bisa ga tallafin dala miliyan 21 na jin ƙai da Amurka take bayarwa tun shekara ta 2017 a Venezuela, don a rinka tallafawa mutanen ƙasar da suka arce daga ƙasar tasu zuwa ƙasashen makwabtansu don neman mafaka. Amurka na kira akan dukkan ƙasashen ƙawayenta da makwabtan Venezuela da Colombia tare da sauran ƙasashen duniya baki ɗaya da su yi koyi da ita wajen agazawa ƙasar ta Venezuela. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Juma'a cewa taron kolin nan da aka shirya yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda shi Trump din ya soke, za ta yi a gudanar da shi kamar yadda aka tsara tun asali. Jim kaɗan kafin ya bar fadarsa ta White House don halartar bikin sauka karatun soja a kwalejin horon sojan ruwa ta Amurka, Trump ya ce za a jira a gani tukunna, har ma ya ƙara da cewa za ta yiwu ma a iya ta yin taron ran 12 ga watan Yuni kamar yadda aka shirya tun farko. Gwamnatin ƙasar Pakistan ta ƙaryata zargin da ake yi na cewa jakadun Amurka da ke ƙasar suna fuskantar musgunawa, yayin da dangantakar ƙasashen biyu abokan juna wajen yaƙi da ta'addanci ke ci gaba da lalacewa. Sakataren harkokin ƙasar wajen Amurka Mike Pompeo ne ya tado maganar a ranar Laraba akan yadda ake wulakanta jakadun Amurka da ke aiki a Pakistan a yayin wani zama da Majalisar Dattawan Amurka ta yi. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya soki lamirin hukuncin da masu bincike na ƙasa da ƙasa suka yanke dangane da binciken da suka gudanar akan faɗowar jirgin saman fasinjan ƙasar Malaysia mai lamba MH17, inda suka cimma matsayar cewa rundunar sojan Rasha ce ta samar da makami mai linzami da aka yi amfani da shi wajen kakkaɓo jirgin ƙasa.
To madalla, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni, da kuma injiniyan mu Shadrack, ni Hafsat Bello ɗin mai so rike cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.